sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laraba 7 ga watan Yuni wannan shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 49 da 60 a jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalol da Niya a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanku da wannan lokaci. Baba ya ko makiri ne tare da Sarfil Hashim Gumal. Zamu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
To baba Burtaniya za ta gudanar da babban zaben ta ranar Alhamis kuma batun matakan tsaro ya zamanto akan gaba. Fadar shugaban kasar Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump da sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz sun tattauna ta wayar tarho. Zakadiya Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta yi gargadin cewa Amurka za ta fice daga cikin hukumar kula da ƴancin bil'adama ta majalisar idan har hukumar ba ta yi sauye-sauye ba.
To bayan kun gama jin labarin za ku ji cewa wani alƙalin kotun tarayya a birnin Legal Justice Muslim Hussein ya mallaka wa gwamnati kudaden nan da hukumar EFCC ta kama a birnin Lagos a baya to sai dai
har lokacin da aka yanke wannan hukunci alƙalin kotun Justice Hassan ya bayyana cewa babu wani wanda ya gabatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki waɗannan kudade.
Yanzu a yanzu gwamnatin jamhuriyar Niger ba ta fidda kuɗin kujeran haji ba wanda hakan da ya jefa mutanen ƙasar cikin duhu musamman maniyata da suka bayyana damuwarsu.
Bai kamata a ce sai ka zuba ba ka sai da gonarka ka sai da komi ka saran kaga tahiya a ce an tsaye da kudin haji kaje sun yi karin kadan cikon nan da babu ina yi hana ka tahiya tunda in baka da mai cika maka shi.
Haka kuma akwai shirin demokaradiyya da Sabu Aliyu zai gabatar albarkacin wannan watan Ramadana kuma zamu kawo muku karatun Qur'ani mai girma. To bayan haka kuma sai dan wato labarai a takaice da zamu kawo muku amma duk sai kun sha labaran duniyar cikakke.
To jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya. A jiya Talata ministan harkokin cikin gida na Faransa Gare Colomb ya ce mutumin da ya kaiwa dan sanda hari da guduma a harabar cocin Notre Dame a Paris ya yi ihun cewa hakan ramuwa ce ga Siriya. Minista Colomb ya faɗa manema labarai cewa katin shida da aka samu a jikin maharin ya nuna cewa shi ɗalibi ne ɗan asalin ƙasar Algeria. Ofishin lauyan gwamnatin Faransa ya ce ɓangaren yaƙi da ta'addanci na ofishin ya fara bincike akan harin wanda ya auku a daidai lokacin da 'yan sanda suke sintiri a harabar cocin da masu yawon buɗe ido ke zuwa. Rundunar 'yan sanda ta birnin Paris ta ce wani ɗan sanda ya harbi maharin ya jikkata shi bayan da ya kai hari da guduma akan wani ɗan sandan. Minista Colomb ya ce maharin kuma yana ɗauke da wuƙa irin ta aikin gida wanda hakan ke nuna cewa wani nau'in kai hare-hare ne na ta'addanci wanda ke amfani da duk makaman da suka samu.
Biyo bayan jerin hare-haren ta'addanci da aka kai cikin wannan makon, Burtaniya za ta gudanar da babban zaɓenta a ranar Alhamis kuma batun matakan tsaro ne ya zamanto a kan gaba. Cikin jimamin hare-haren, Prime Minister Burtaniya Theresa May ta ce tura ta kai bango ya isa hakanan kuma ta yi gargadin cewa Burtaniya na buƙatar sauye-sauye sosai ga yadda take tunkarar lamarin. A halin yanzu kuma babban birnin na Burtaniya na ci gaba kan tafarkin matakan da aka ɗauka dalilan sabuwar barazana. An girke 'yan sanda ɗauke da makamai a wasu gurare da mutane suke hada-hada irin su tashar jirgin ƙasa da gurare da masu yawon buɗe ido ke kai ziyara. Amma bayan wannan matakai da aka ɗauka, yaya Burtaniya za ta kare kanta? Wannan shi ne tambaya a kan gaba wato a nan ƙasar yayin da ake shirye-shiryen gudanar da zaɓe da take kamfe a jiya Talata. Prime Minister Theresa May ta yi alƙawarin samar wa jami'an tsaro kayan aiki wanda suke buƙata wajen gudanar da ayyukansu.
To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar shugaban ƙasar Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump da sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz sun tattauna ta wayar tarho kuma suka jaddada buƙatar da ke akwai na haɗin kan ƙasashen yankin Gulf biyo bayan shawarar da kasashen Larabawa suka yanke na katse hulɗa da ƙasar Qatar. A wata sanarwa da aka fitar a daren jiya Talata, ta ce shugabannin biyu sun tattauna kan muhimmancin daƙile hanyoyin samun kuɗaɗen ƙungiyoyin ta'addanci da kuma kare musu hanyoyin yaɗa aikidojinsu a yankin. A wasu kalamai da shugaba Trump ya kafe ta Twitter, ya yi ƙoƙarin nuna cewa shi ne makasudin da ya sa ƙasashen Larabawa ƙarƙashin jagorancin Saudiya suka yanke hulɗa da ƙasar Qatar, wanda a nan ne ƙasar Amurka ke da babban sansanin soja a gabas ta tsakiya. Da yake nuni da jawabin da ya yi a Riyadh watan da ya gabata, inda ya yi kira ga shugabannin musulmai da su tashi tsaye wajen yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi gargaɗin cewa Amurka za ta fice daga cikin hukumar kula da 'yancin bil'adama ta majalisar idan har hukumar ba ta yi wasu sauye-sauye ba. Nikki Haley, wadda kuma ta ke cikin ministocin shugaba Donald Trump, ta bayyana ra'ayinta akan abin da ta ce mambobin hukumar na nuna son zuciya akan Isra'ila. Jakadiyar Haley ta ce tun lokacin da aka kafa hukumar ta zartar da kudurori 70 akan Isra'ila, kuma ta zartar da kudurori 7 kawai akan kasar Iran. Haka kuma Haley ta soki ita Majalisar Ɗinkin Duniyar kanta abinda ta kira son zuciya akan Isra'ila. Amurka da Isra'ila sun sha sukan lamirin Majalisar Ɗinkin Duniyar kan mayar da hankali akan kasar Yahudawan kadai, wanda suka ce kamata ya yi ta mayar da hankali akan kasashe da ke take haƙƙin bil'adama ko masu taimakawa ayyukan ta'addanci.
Daga ƙarshe, matar da ta zargi tsohon ɗan wasan barkwanci na Amurka Bill Cosby da laifin yi mata fyaɗe a shekara ta 2004 ta faɗi labarinta a karon farko gaban jama'a cikin kotu a jiya Talata. Andre Constant, tsohuwar ma'aikaciyar wasan kwando a jami'ar Temple, ta bayar da bahasi a kotu cewa ta ziyarci gidan Bill Cosby a Philadelphia domin neman shawara akan ayyuka. Ta ce Cosby ya ba ta wasu ƙwayoyi masu launin shuɗi, ya ce mata maganin rage damuwa ne. Andre ta ce maimakon abin da ya gaya mata sai maganin sa kashe mata jiki ta yadda ba ta da ƙarfi ta hana shi lalata da ita ba. Cosby ya yi wa lauyan sarada, ya kuma girgiza kai a lokacin da take bayar da bahasin. Lauyan Cosby ya tambayi Constant cewa me yasa ta ci gaba da bugawa Cosby waya tarho kuma ta ziyarci ɗaya daga cikin wasan kwaikwayonsa bayan da ya mata fyaɗe. Andre ta amsa da cewa saboda tana da damuwa ne game da aiki da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta jami'a, amma lauyan ya nuna rashin daidaito ga abin da ta faɗa da kuma bayanan da ta yi wa 'yan sanda shekaru 10 da suka gabata, ciki har da nan lokacin da suka fara haɗuwa.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan masu saurare ba su manta ba, a ranar 11 ga watan Afrilun wannan shekara ce hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci a Najeriya ta kama wasu kuɗaɗe a birnin Eko, inda hukumar ta gabatar da kuɗaɗen gaban kotu domin cigiyar mai kuɗin. Daga ƙarshe dai, alƙalin kotun Muslimu Alhassan ya mallaka wa gwamnati kuɗaɗen, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton Babangida Jibrin.
To sai dai kuma har lokacin da aka yanke wannan hukunci, alƙalin kotun Justice Hassan ya bayyana cewa babu wani wanda ya gabatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki waɗannan kuɗaɗe. Da farko dai babban darakta a hukumar leƙen asirin ƙasashen wajen Najeriya, Mr. Ayodele Oke, ya bayyana cewa kuɗaɗen na hukumar NIA ne. To sai dai kuma bincike ya nuna cewa gidan da aka samu kuɗaɗen gida ne da wani kamfani da mai ɗakinsa da kuma ɗansa suka mallaka, lamarin da ya kai ga an dakatar da shi daga kan mukaminsa. Haka shi ma gwamnan jihar Rivers Wike Nwesong ya bayyana cewa kuɗaɗen mallakan gwamnatin jihar Rivers ne, da ya zargin cewa tsohon gwamna Rotimi Amaechi kuma ministan sufuri a Najeriya a gwamnatin Muhammadu Buhari ya wawure a lokacin da yake kan karagar mulki. To sai dai kuma har lokacin da alƙalin kotun tarayya ya yanke wannan hukunci, babu wata shaida ko wakilci daga gwamnatin jihar Rivers a gaban kotu da ke nuna cewa cewa wannan kudi mallakar gwamnatin jihar Rivers ne. To koya masana harkokin shari'a suka ga wannan hukunci da alƙalin ya zartar na mallakawa gwamnatin tarayya wayannan makudan kudade tambayar kenan da nayi wa barista DKW Dada wani lawyer mai zaman kansa a nan Lagos.
To ga interpretation da za a bayar da ita dinne wannan kudi ba kulin kudi bane. Kudin mutane ne wato lahacin mutane wani ya samu kwanarin abunsa don kagan da shi da shi a cikin gwamnati a yi ma talabar da yi sun yi magana na gaskiya.
To, kowane hukunci na nufin kenan bayanan da gwamnatin jihar Rivers ta yi a kafofin yada labarai cewa kudin nata ne ya bi ruwa kenan ga dai barista Dada.
Wina wani hujja ta wani hanya to in dai kudinta ne ta wani hanya ta wani hanya ta zo nan in dai kudinta ne bankin su ne a nan kudin su ne a nan ko kuma a sun aiko wani mutum ya zo ya ajiye a nan.
Wannan hukunci da kotun ta Lagos ta zartar dai ya zo ne a daidai lokacin da shugaban kwamitin da ke ba shugaban kasa shawara akan yaki da cin hanci da rashawa Professor Ise Sage ya bayyana cewa kimanin mutane 55 ne da suka hada da jami'an gwamnati da kuma 'yan kasuwa suka sace kwatankwacin naira trillion 1.5 a zamanin gwamnatocin tsohon shugaba Olusegun Obasanjo da marigayi Umar Musa Yar'Adua da kuma Goodluck Ebele Jonathan. Shugaban kwamitin dai yana jawabi ne a wajen wani taro na kasa da kasa da aka shirya akan hanyoyin magance sacewa da kuma batar da kudaden haramun na kasashen Afirka da ke gudana a birnin Abuja. Babin Jibrin murya Amurka daga Lagos.
To madalla a gaida baban gida Jibrin. A jamhuriyar Niger kuma musabbin kasar ne suke nuna damuwarsu akan cewa gwamnati ta barsu a cikin duhu na rashin fitowa da kuɗin kujeran haji na wannan shekara. Ga wakilin mu Haruna Mamman Bako da rahoto akan haka.
A daidai lokacin da muryoyi ke tashi a makwabciyar jamhuriyar Niger game da yawan kudaden kujerar Makka a bana, a Niger hankula ne suka soma tashi tare da nuna damuwa kasancewa har izuwa wannan lokacin gwamnatin kasar bata bayyana farashin kudin kujerar Makka a wannan shekarar ba. Abinda ya sa Malam Jibo Chamago wani dan gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama a kasar cewa sun san daman hakan za ta faru.
Mu gare mu wanga ba abun mamaki na mun san cewa in dai ga rayuwa yau da gobe in taya ta taya sai an kai ga wannan lokaci na cikin halin kaka zamu in yau ma an ce gwamnatin Niger fa har yanzu bai hidda tabbatar da kudin haji na shekarar bana nawa na shina nan shina irin nazarin cewa to su wa'ancan mutanen Saudiya da suka fadi suka ce to sun ba mu yawan plus wajen 10,000 hakan ga to wannan duka ita Niger ba abun mamaki na ba mai tsabu kudi da an kasu ba shekara duk tsabu kudin nan da aka nan kasu ba mutane su san da cewa kasa ta talauci duniya yau ha talauci ya mamaye dukuwa da suka da murgare ne rayuwa to in gwamnati ya makara da fadin wannan ba to irin nazarin nan na shigaran gibibi to in yanzu ya fadi kyana za ya na mutane za su fahimta yawan kudi da fadi dole sai an koma an zamna da wannan direction ke ajaskin da su wa'an ga yan commission da su wa'an ta kasar Arabia Saudita sai an koma an zamna a diba da cewa kin abinda aka fata mutane Allah ya ba su dama su kai kasin kasar Makka ba wai mutane su tsimaida ta kamar abun kasuwanci abun business
daga cikin kujeru 15,861 da kasar Saudi Arabia ta baiwa jamhuriyar Niger a wannan shekarar domin aikin haji ga ɗan kasar. Yanzu haka a cewar waɗansu jaridun jamhuriyar ta Niger mutane 5,000 ne kawai suka nuna sha'awar su ta zuwa hajjin bana kuma mutane 3,000 daga cikinsu ne kawai suka zuba kashi 50% na adadin kuɗaɗen da aka biya a shekarar ta gabata abinda ya sa sauran ɗan kasar su ma nuna fargabar su game da wannan lamari tare da kira ga gwamnatin kasar da ta gaugauta bayyana farashin kujerar Makka ta wannan shekara ta bana musoma da Malam Al-Mustafa
game da tsaye da kuɗin aikin haji yana da kyau a ce tun lokacin yana da tsawo aka tsaye da wanda ya san yana abun shi sun tunhaya sai ya isa tunhaya wanda ya san abun yayi ƙarfin shi sai ya janye bai kamata a ce sai ka zuba ba ka sai da gonarka ka sai da komi ka sa ranka ga tahiya a ce an tsaye da kuɗin haji kaje sun yi ƙarin kaɗan cikon nan da babu yana iya hana ka tahiya tun da in baka da mai cika maka shi yana da kyau tun da nesa abin ga sun san shi kenan abin nan da ya zuba da an ce mai kazana in ya zuba shi ya san ya kare guzurin da zai bar mu gidane na zai fada amma yau sai lokaci ya kure a kara kudi guzurin da zaka bar mu iyalin ka zaka dauka ka zuba ma dukka ka tahiyi kai ko kuma ka ce ka wasa kuma ɗan kudin ka lalata
sunana Lawali Abdullahi abu ne wanda bai dace ba kasancewa dan bai kamata a maida mutane banza ba kyale su fata sun san matsayin su ya kamata a yi kokari ko wani mutum a fada matsayin sa ya kamata a san halin da ake cikin su muna bukata a gaggauta tsaya da farashin jiraye maniya ci sai shi ne ya san matsayin da ke ciki amma a ci a kyale mutane din nan gaskiya abu ne wanda bai dace ba san bai ba
daman Hausawa na cewa mai surfin ido tun daga nesa yake so mu kokawa musamman ganin tashin muryoyin da bayyana farashin kudaden kujerar hajin bana ta yi a makwabciyar kasar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Haruna Mamman Bako jama'a kada ku manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma karfe 1 kenan da minti 16 a nan Washington DC na dare sai kuma shirin mu na gaba
demokradiya a yau cikin shirin wace irin rawa majalisar dokokin ƙasa ta Najeriya ta taka cikin shekaru biyu na gwamnatin Buhari abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau Masaro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya kamin kuma har zuwa 29 ga watan jiya ranar da Najeriya ta yi bikin ranar demokradiya ta bana har zuwa yanzu Masu sharhi suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan nasarori da matsaloli da ƙasar take fuskanta amma galibi sun fi mai da hankali ne kan bangaren zartarwa. Bangaren majalisa fa wace irin rawa ya taka? Dokar yanta kananan hukumomi tana daga cikin nasarori da ake jinjinawa majalisun amma kuma suna shan suka kan abin da masana suke kallo a zaman kama karya kan dakatar da Abdulmumin Jibrin wanda ya tona asirin cushe da suke yi a cikin kasafin kuɗi. Musamman kuma ma na baba na wato dakatar da Senator Ali Ndume amma bangaren zata zuwa karkashin shugaba Muhammadu Buhari bai yi magana kan waɗannan matakai da majalisun suka dauka na dakatar da wakilan jama'a ba har wasu suna ganin shirin ya karfafa shugabannin majalisun su ci gaba da yin karfa kan duk wanda suke kallo a zaman wanda ke musu barazana mun yi kokarin jinta bangaren zartarwa kan wannan batu amma hakar mu bata cimma ruwa ba Sai dai na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano ya su masana kimiyyar siyasa suke auna majalisun ƙasa na Najeriya cikin shekaru biyu na wannan tafiya musamman dangantaka tsakanin majalisun da kuma bangaren zartarwa.
To, za a iya cewa babu wani lokaci da bangaren majalisa a mataki na ƙasa ya sami ikon cin gashin kai tun daga 1999 da aka fara jamhuriya ta hudu zuwa yau kamar wannan shekaru biyun da suka gabata tare da cewar ya haifar da matsaloli masu zaman kansu domin kaga tashin farko wato sai daga cikin abin da za a tuna wannan majalisar yadda muke cewa ta takwas sai daga cikin abin da za a tuna su da shi shi ne sun shafe kusan shekara guda suna rikicin shugabanci wanda ba wani abu ne ya jefa ta a cikin wannan ba ko kuma wato ɗaya daga cikin abin da ki ba su da damar yin haka irin bangaren zartarwa da suka nuna babu
ba ruwansu
ma'ana shugaban ƙasa da ya ce ba zai ta ware da gaske haka kuma za a tuna su da cewar sun shafa kusan wata shekara gudan suna rikicin wato cushe a kasafin kuɗi har yanzu ana ta kai ruwa rana da su suna ganin abin diddam mai shugaban ƙasa ya kawo na kasafin kuɗi suna da ikon da za su juya shi sama ta koma ƙasa.
Akwai wani abu da za a ce game da su na yaba musu wanda za su yi wani abun a zo a gani?
Eh kwarai ba za a iya tuna su da wasu daga cikin abubuwan na alkhairi. Ni a guri na misali babu abin da suka yi da ya cancanci yabo kamar wato binciken nan da kwamitin majalisar da tijai ya yi a kan yadda aka yi da kuɗin da aka ware don ɗan gudun hijira suka tabbatar da laifi kuma suka aiwar daka akan sai an dauki mataki
eh
har sai da aka dauka din sannan kuma da suka zartar da dokar baiwa kananan hukumomi yankin gashin kai shi ma za a iya yaba musu domin yadda wasu gwamnoni suke shake kananan hukumomin yana nuna sun kasa fahimtar me yasa aka jefa kananan hukumomi.
Shin kana kallon abu ne da za a yaba wa shugaba Buhari na tsame hannunsa da rikikin shishige kwatan sabanin abin da takwarorinsa suka yi a baya a harkokin majalisa ko kuma dai wannan rauni ne?
A'a, rashin tsoma baki a harkar su kamar rikicin shugabancin su kamar rikicin ta'addinin su wannan abin ya bane da kamata shugaban kasa ya fiye ta baki a harkar su da domin yadda aka san ƴan majalisar Najeriya inda duk ya sa baki ya nemi su wani abu guda ɗaya to shi kuma za su nemi in musu goma kuma ba a hankali ba sai na san zuciya za su zo da shi.
Misali aka ce yanzu ga dakatarwa da aka yi wa da Abdulmumin Jibrin da kuma dakatarwa da aka yi wa Ali Indume wannan al'amura ne da suka ƴan ƙasa da kuma ma masana dokoki baki ɗaya sun ittifaki cewa waɗannan matakai sun saba tsarin mulki sun saba aikin majalisa amma daidai da rana guda ban sani ba wataƙila ko kun ji ban ji bangaren zattasuwa ya fito ya ce abin da majalisa ta yi ba daidai bane
gaskiya ne ba su faɗa ba tare da cewar suna da ƴanci za su faɗi ra'ayinsu amma ba a matsayin sa baki ba ko su wato rarrashin a maida su ko kuma su tsawatar a maida su a'a a matsayin jan hankali cewar wasu abubuwan fa ba daidai ba ne abinda ifi dacewa wa su waɗanda aka yi ba daidai ɗin ba su ruga kotu su kai ƙara kuma kotu ta yi wadda ka ita kuma ta faɗa abin da ita daidai.
Dr. Dukawa ai wasu daga cikin sun san cewa idan suka tafi kotu to shikenan magana su ta ƙare don ana iya juya ana zuwa a yi amfani da kotunan a murɗe maganan ta zauna nan har ma wa'adinsa ya ƙare kotun bata gama sauraron wannan batu ba.
To da suna girmama jam'iyyarsu na siyasa to a tsarin siyasa jam'iyya tana daga cikin check wato wata hukuma mai zaman kanta wacce za ta iya sa baki a kowane ɓangare ko na zartarwa ko na majalisa.
To baki dai ɗungurungum in ka kalli al'amura da suka wakana a cikin shekaru biyu da suka wuce musamman in aka dubi harkar majalisa da kuma ɓangaren zattasuwa ana iya cewa demokuraɗiyya na ƙara kankama a Najeriya koko?
To, ba dan suka ɗau lokaci suna rigingimu ba da na shugabanci da na zancen kasafin kuɗi ba dan jan ƙafa da suke yi wajen zartar da kasafin kuɗi ba a gabatar musu da kasafin kuɗi tun farko watan 12 su shafe wata 5 ba su gama ɗaukan matsaya a kansa ba. Ba dan wannan tsananin da suke ɗauka a kan ƴan uwansu idan sun ja hankalinsu a kan su ɗau matakan gyara ba. Da watakila sai na ce an fara kama turba za a iya cewa san barka da majalisar ƙasa musamman saboda waɗancan dalilai guda biyu da na ambata maka domin alamu ne na cewar sun san haƙƙinsu kuma sun san matakan da za su bi su ɗauka su tsaya a kan haƙƙinsu idan ta zo ga alaƙa tsakanin su da ɓangaren zartarwa wanda abin da ake buƙata kenan. Game da ɓangaren zartarwa kafin ya ɗau wani mataki yana takatar ɗan cewa me majalisa za ta ce a kai kada fa ni kaza majalisa ta ce kaza to shi kenan ba sai an ji su suna faɗa ba a su sa ɓangaren zartarwa su shiga taitayin su su yi taka tsantsan wajen yadda za su tafi da shugabanci sun biya fiye da rabin abin da ake buƙata na majalisa ta taka ragowar rabin kuma gwargwadon yadda ike tasowa gwargwadon yadda suke kada matsalar shi ne zai ba su makin da ake buƙata a ce san barka tare da su.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki a bundogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu aro abinda ya sauka kenan cikin shirin demokradiya a yau na wannan mako, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Cibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To madalla gaida malam Sahabo, yanzu kuma lokaci yayi da zamu gawo muku karatun Alkur'ani mai girma.
Sunana Mubarak Abubakar daga makarantar Mahub Masjid, Bronx, New York. A'udhu billahi minash shaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم
صدق الله العظيم. To yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice.
To a takaice babba a jiya Talata ministan harkokin cikin gida na Faransa Gare Colomb yace mutumin da ya kai wa dan sanda hari da guduma a haraba cocin Notre Dame a Paris yayi ihun cewa hakan ramuwa ce ga Syria. Minista Colomb ya faɗa a manema labarai cewa katin shaida da aka samu a jikin maharin ya nuna cewa shi dalibi ne dan asalin kasar Algeria. Biyo bayan jerin har-haren ta'addancin da ake kaiwa a cikin wannan makon, Birtaniya za ta gudanar da babban zaben ranar Alhamis, kuma batun matakan tsaro ya zamanto akan gaba. Cikin jimamin har-haren, Prime Minister Birtaniya Theresa May ta ce tura ta kai bango ya isa hakanan, kuma ta yi gargadin cewa Birtaniya na buƙatar sauyi sosai ga yadda take tunkarar lamarin. A halin yanzu kuma babban birnin na Birtaniya na ci gaba kan tafarkin matakan da aka ɗauka dalilin sabon barazana. An girke 'yan sanda ɗauke da makamai a wasu wuraren da mutane suke hada-hada irin su tashar jiragen ƙasa da guraren masu yawon buɗe ido ke ziyara. Fadar shugaban ƙasar Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump da sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz sun tattauna ta wayar tarho, kuma suka jaddada buƙatar da ke akwai na haɗin kan ƙasashen yankin Gulf biyo bayan shawarar da ƙasashen Larabawa suka yanke na katse hulɗa da ƙasar Qatar. A wata sanarwa da aka fitar a daren jiya Talata ta ce shugabannin biyu sun tattauna kan muhimmancin daƙile hanyoyin samun kuɗaɗen ƙungiyoyin ta'addanci da kuma kare musu hanyoyin yaɗa aƙidojinsu a yankin. Jakadiya Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi gargaɗin cewa Amurka za ta fice daga cikin hukumar kula da 'yancin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya idan har hukumar ba ta yi wasu sauye-sauye ba. Nikki Haley, wadda kuma take cikin ministocin shugaba Donald Trump, tana bayyana ra'ayinta akan abin da ta ce mambobin hukumar na nuna son zuciya akan Isra'ila.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan safiyar, sai kuma da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Amma kafin mu yi sallama da ku, za mu miƙa ta'aziyya zuwa ga Gambula Dan a garin Kwantagura na rasuwar mahaifinsa wato Malam Ladan Wushishi, wanda ya rasu a jiya a asibitin ƙwararru da ke Bidda. Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya ƙara hakurin rashin sa, amin summa amin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyin su a nan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Sarfilu Hashim Gumal da wanda ya shirya ya bada umarni Malam Sidi da kuma injiniyan mu na wannan safi Mr. Jimmy Baba Yakubu Makiri ne yake sallama da ku, a huta lafiya.